Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da kuma mita 16. Masu haron mu jamhuriyar Niger suna yin jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer suna yin jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum da fatan kuna da asira asabar 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 lafiya. Ni ne Sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke muku marhabin lalai ga shirye-shiryen mu a daidai wannan lokaci. Kakanin labarai.
An samu ƙarin kamfanoni uku da suka yanke hulɗar kasuwanci da kungiyar ma'abuta bindigogi ta NRA a Amurka. A binciken zargin kasar Rasha da yin katsalandan a zaben shugaban Amurka don amfanar shugaba Donald Trump, wani hadimin Trump ya amsa cewa ya aikata wasu laifuka biyu. A Somalia an halaka mutane akalla 38 a wasu hare-hare a Mogadishu babban birnin kasar.
To Allah ya kyauta.
Yanzu haka bayan wannan abin da ya faru, mun tantance mun samu dalibai kamar 84 ne wanda za mu ce ba mu same su ba har yanzu.
Kwamishinan ilimi na jihar Yobe Muhammad Amin kan dalibai ƴan mata da ba san inda suke ba har yanzu bayan harin da Boko Haram ta kai musu kusan mako guda a makaranta da ke Dabci. Za mu lega ma'aikatar kiwon lafiya a Ghana don jin yadda take tunkarar mace-macen uwaye mata masu juna biyu a lokacin haihuwa. Sannan daga bisani mu gabatar muku da shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An samu ƙarin kamfanoni uku da suka yanke hulɗar kasuwanci da kungiyar ma'abuta bindigogi ta NRA, yayin da kungiyoyin rajin daƙile yaduwar bindigogi suka zafafa matsin lamba kan kamfanoni don su kawo ƙarshen duk wata hulɗa da takwarorinsu masu harkar bindigogi ko ƙera su bayan harbe-harben da aka yi a wata makaranta a Florida a makon jiya. ‘Yan gwagwarmaya sun gabatar da koke-koke ta kafar yanar intanet inda suka bayyana sunayen kamfanonin da ke bayar da rangwame ga ‘yan kungiyar ma'abuta bindigogi ta NRA. A wani mataki na takura irin waɗannan kamfanonin su nesanta kansu daga kungiyar rajin yada bindiga. Kamfanonin da suka kawo ƙarshen yarjejeniyar yin rangwame ga 'yan kungiyar NRA daga jiya Juma'a sun hada da kamfanin inshura na MetLife da kamfanin bayar da mota ko hayar mota ta Hertz da kuma kamfanin Semtech mai software yaki da manhajar kutse. Wannan ya biyo bayan ɗaukar irin wannan matakin da wasu kamfanonin suka yi tun a farkon wannan satin, waɗanda suka hada da bankin First National Home da otel ɗin Wyndham da kamfanin hayar motoci ta Enterprise da kuma kamfanin rukunin otel na Best Western. Yayin da suke fuskantar ƙarin matsin lamba daga mai bincike na musamman Robert Mueller, tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben Donald Trump Paul Manafort da kuma wani tsohon hadimin Trump Rick Gates sun ɗau mabambantan matakai jiya Juma'a, inda Gates ya amsa cewa ya aikata rashin daidai har sau biyu, shi kuma Manafort ke fuskantar ƙarin tuhumce-tuhumce a binciken da ake yi game da katsalandan ɗin Rasha a zaben Amurka. Gates, ɗan shekaru 45 da haihuwa, ya gurfana gaban kotun tarayya a birnin Washington DC don ya amsa laifi, shi kuma a masa rangwame kan zargin haɗa baki a cuci Amurka da kuma zargin shata ƙarya ga hukumar bincike ta FBI mai bincike na musamman ranar 11 ga watan Fabrairu, yayin tattaunawar yarjejeniyar amsa laifinsa a ofishin mai bincike Mula. A matsayin wani ɓangare na wannan yarjejeniyar ta amsa laifi, Gates zai baiwa mai bincike na musamman Robert Mueller haɗin kai a binciken da Mueller ke yi kan ko shin kwamitin yakin neman zaben Trump ya haɗa baki da Rasha ko a'a. Bama-bamai sun tashi a wasu motoci biyu a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia jiya Juma'a suka halaka mutane akalla 38 a cewar majiyoyin gwamnati. Dr. Abdulkadir Abdulrahman Adam na sashin motocin daukar majinyata ya ce an yi niyyar kai hari ne a fadar shugaban kasa da kuma wani hotel. Mutane akalla 30 ne dai suka ji raunuka. Adam ya ce akasarin waɗanda abin ya rutsa da su fararen hula ne. Fashewa ta farko ta auku ne daura da headquarters hukumar leken asirin tsaron kasa. Yan muntoci daga bisani kuma sai wani bom ya tashi a wani wurin duba ababen hawa dake a tazarar mita 300 daga fadar shugaban kasar Somalia. Kungiyar Al-Shabab ta yi ikirarin kai harin a wani bayanin da ta saka a yanar internet inda ta ce ta auna harin ne kan jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan da ya bada sanarwar kakaba abin da ya kira takunkumi mafi girma ga Koriya ta Arewa, jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kakaba takunkumi na biye, muddin na yanzu bai yi tasiri ba. Muddin takunkumin bai yi tasiri ba, to za mu aiwatar da kashi na biyu. Kuma kashi na biyu na da tsananin gaske a cewar Trump yayin da yake magana a fadar White House ganga da Prime Minister Australia Malcolm Turnbull wanda ya kawo ziyara. Trump bai yi fayyace abinda yake nufi da babi na biyun ba, to amma ya ce babi na biyun zai kasance abin kai ci ga duniya. Ya kara da cewa lokaci ne kadai zai yi alkalanci. Takunkumin na jiya Juma'a ya shafi kamfanoni 56 da suka hada da kamfanonin zirga-zirgar jiragen ruwa 27 da jiragen dakon mai 28 da kuma wani mutum shi kadai. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya kasa cimma jituwa jiya Juma'a kan daftarin kudirin yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 30 a fadin Siriya da kuma kawo ƙarshen ƙawanya da aka yi ma birane, to amma kwamitin ya ce zai sake zama a yau dinnan Asabar. Jami'an diplomasiyya mambobin kwamitin sun tsaida safiyar jiya Juma'a ce don kada ƙuri'a. To amma sai aka dage har sau biyu saboda an kasa cimma matsaya kan batun shigar da wata bukata ta Rasha da wasu yan gyare-gyare waɗanda suka janyo cin lokaci ba tare da an cimma matsaya ba. Saura kiris, to amma ba mu iya kammala daidaitawa ba, a cewar jakadan kasar Sweden Olof Skog wanda ke jagorantar tattaunawar da shi da tukwaren aikinsa na kasar Kuwait.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Ibrahim Ka Almasi Garba ya gabatar. To madalla, wasu rahotanni daga Najeriya suna cewa akalla ɗalibai a makarantar sakandare da ke Dapchi da har yanzu ba a san inda suke ba ya haura 100. Domin tabbatar da haka ne muka tuntube kwamishinan ilimi na jihar Malam Muhammad Alamin domin jin gaskiyar yawan ɗaliban da har yanzu suka bace zuwa yanzu. Ga abin da yake cewa.
A yanzu haka bayan wannan abin da ya faru, mun tantance mun samu dalibai kamar 84 ne wanda za mu ce ba mu same su ba har yanzu.
To
amma muna samun labarin wasu daliban sun je gidajen iyayen amma iyayen har yanzu ba su yi mana reportin ba.
To wasu kafofin yaɗa labarai da safin nan suna cewa kamar dalibai 105 ne iyaye suka gabatar muku da malamai da dalibai suka gabatar muku, kawai 105 ne babu. Wannan maganan ba gaskiya bane?
Ba gaskiya bane.
To
ne nake maka magana, mu muka zauna da malaman da principal na makaranta, muka zauna muka tantance muka samu wannan.
Na'am. Zuwa yanzu akwai wani ƙarin bayani da za ku iya ba mu game da kokari da ake yi na ceto waɗannan ɗalibai, kuma ko kun san su wane ne takamaimai suka sace su? Tunda ana cewa ita ku ana zargin Boko Haram, amma Boko Haram din sun karkasu wajen gida biyu ko gida uku, akwai wadda takamaimai kuna iya cewa ga waɗanda suka sace su?
Mu dai mun san in Boko Haram ne suka zama makarantar, ba tag da zai nuna cewa su daga wannan gurin ko wancan gurin. Mu dai mun san ƴan Boko Haram ne suka zama makaranta.
To
saboda haka kowane gurbi ya sace su, ma dai mun san su suka dauke wanda suka dauka da. To wasu daliban kuma har yanzu suna gidajen iyayensu ne, amma ba su zo su yi mana reportin ba. A yanzu haka da nake maka magana na samu labarin akwai dalibai guda uku wanda suka tafi wani kauye da ake kira shi Kiyum. Nake a za a rubuta sunayensu a kamar da rubuta tantance mu sauke sunansu daga cikin wanda muke tsammani su fata da.
To, honorable commissioner akwai matakai da kuka dauka a sauran makarantu da suke bude yanzu ko kuma dai kun rufe dukkan makarantun yanzu a jihar Yobe.
Saboda mu zan rufe dukkan makarantun mun rufe dukkan makarantun wannan ya in mun tabbatar cewa abin da suke fada din gaskiya ne kenan ko ko haram ne.
To abin da muke nufi
akwai kawai wannan makarantar da wannan abin ya shafi shi ne muka ci gaba muke duban dukkan makarantun da suke yake to mun ji ata nasu kenan amma makarantar ya zama haram saboda haka mun rike da karatu kenan.
To akwai matakai tsaro da kuka dauka ne na ganin an kare waɗannan makarantu da suke bude?
Ai tun lokacin da yaran nan suka fara wannan abin mun dauki matakan tsaro ai kowane makaranta akwai police da soja da suke sintiri a gurin makarantu kasan ba za ka iya kai ka ajiye jami'an tsaro a kowane makaranta kake suna gadi ba ko a kasar America da kake ciki din ai ba a ajiye jami'an tsaro a makarantun su duka ba tsaron za su yi sintiri ne su tabbatar in ba ta gari ba su zo kusa da makarantar ba in ta addaba su zo kusa da makarantar ba da sauransu. Kaga yanzu haka shi gwamnatin America yana cewa zai ba malaman makaranta makamai don su kare kansu da makarantunsu. To mun kuma a yanzu haka din ai jami'an tsaron namu suna sintiriwa abin da yake cewa patrol da a wajejen makarantun tun lokacin da yaran suka fara wannan abu haka ake police da sauran jami'an tsaron yan jamhuriya da sauransu.
To a ranar da suka kawo wannan hari waɗannan jami'an tsaro da suke wannan makaranta me suka yi kuma wani cikin wani ɗan ƙaramin lokaci aka sanar da jami'an tsaro na gefe saboda a bisawun waɗannan mutane?
A lokacin da ya faru aka ga jami'an tsaro na soja. Kuma a lokacin da ya faru ai police suna nan a gabci da wani abin ya faru kuma a lokacin da aka faɗa din brigade commander ya tashi daga Bunyadi har zuwa gabci da wurin 1 hour sabon around karfe 8 ya faru wannan abin karfe 7 ya faru karfe 8 brigade commander yana gabci
reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata.
Muhammad Al-Amin commissioner ilmi na jihar Yobe kenan aka ji. Ma'aikatar kiwon lafiya Ghana ta ce ta samu nasarar rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da kamar kashi 58 cikin 100. Daraktan kula da lafiyar iyali na ma'aikatar kiwon lafiya a kasar Dr. Patrick kuma Abaye ne ya bayyana haka lokacin da tawagar masana kiwon lafiya daga kasashen Afirka da dama suka ziyarci muryar Amurka a baya-bayan nan.
I would say we have done moderate. Well, we started with a baseline of 740 maternal deaths per 100,000 live births. That's for every 100,000 babies born alive, 740 women dying. But that's at 2015.
Dr. Patrick cewa mun dan hoɓasa yunkurin mu shine ganin mun rage yawan mace-macen mata zuwa shekara ta 2005 da abinda wato muka fara da shi shine mata 740 suke mutuwa a cikin duk mata 100,000 da suka tasan mahaihuwa. Yanzu mun rage yawan mace-macen zuwa mata 300 da yan kai cikin mata 100,000 da suka fuskanci haihuwa. Dr. Patrick kuma Abaye ya ce burin ma'aikatar shine rage yawan mace-macen da kashi 75 cikin 100 amma dai hakan bai samu ba yanzu sun samu kashi 58 cikin 100.
What have you done that was able to cut the rate?
Well, I think first the political will has been quite good. We have had good governmental support. We had used a lot of advocacy.
Na tambaye shi shin me suka yi yasa suka samu nasarar rage wannan yawan mace-mace zuwa kashi 58 cikin 100 daga abin da yake faruwa da? Yace da farko dai shine gwamnati ta nuna sha'awa ko kuma kwarin gwiwa na taimaka ma ana ta fahimci abin da ke faruwa saboda ka ta kudura aniyan ba su dukkan taimako da suke bukata. Na biyu sun yi amfani da kungiyoyi na gwagwarmaya waɗanda suke taimakawa wajen sanar da ko kuma bada bayanai cikin wannan al'amari. Haka zalika sun tattaro da dukkan inda karfinsu wato karfi da karfe wajen ganin cewa an ilmantar an sanar da jama'a. Sannan kuma sun bullo da tsari na bibiya su tabbatar da cewa dukkan ayyuka da suka sa a gaba. Wato ma'ana dukkan inda aiki da ake yi ana sake bibiya ga cewa ina aka samu nasara kuma ina ne ake samun matsaloli.
What are the challenges?
I think the challenges are the same.
Okay.
Girl child education is very crucial.
Okay.
haka na tambaye to wadanne irin kalubale suka fiskanta idan aka kwatanta da kasashe makwabta ko kuma kasashe da suke Afirka misali kamar kasar Najeriya yace matsalolin kusan iri guda ɗaya ne na daya shine wato aurar da yan mata tun suna wato basu kosa ba na biyu kuma shine matsalar talauci na uku kuma shine rashin kayan aiki misali samun asibitoci da kuma hanyoyi wadatattu kuma masu kyau da kuma kayan aiki da za a rinka tabbatar da cewa inda bukata ta taso mata masu juna biyu suna da damar zuwa asibiti cikin dan karamin lokaci kuma a ce asibitocin suna nan kusa kusa ba su da nesa ya kasance kuma akwai kayan aiki da za a rinka amfani da su wajen samun nasarar kawar da waɗannan kalubale da suke janyo wato mace mace mata a wato nahiyar Afirka ba gare ko kuma a ce duniya baki dai ce muddin kasashe masu ne kasashe masu tasowa waɗannan suna daga cikin irin matsaloli da suke fuskanta wanda ya zama wajibi a hada karfi da karfe wajen ganin cewa an samu nasarar wato rage yawan mace-macen wato iyaye mata masu juna biyu. Dr. Patrick wato kuma a baya daraktan kula da lafiyar iyaye mata ko kuma jin dadin iyali a kasar Ghana kenan aka ji a lokacin da suka kawo mana ziyara a nan wato muryar Amurka. Ana tare da sashin Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 4 da kusan minti 16 da rabi. A gyara zama ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Usman Umar Usman daga Bauchi game da jaru hujja da kuma ansar tambayar su Usman Manika da mai nasara nasara funtuwa da Muhammad mai kamiya Gombe da dai sauran masu sauraron mu game da kasafin kuɗi. To bari mu fara da ansar tambayar Usman Umar Usman game da ma'anar jaru hujja. Idan mai tambayar na saurare ga ansar ka daga bakin Professor Abdullah Uba Adamu shugaban budaddiyar jami'ar karatu daga gida ta Najeriya Nun a takaice wanda yace
to jari hujja dai a turanci tana nufin capitalism. Capitalism tana nufin mutumin da zai je duk abin da ya riga ya saka a gaba shi riba ce a gaban sa. Duk abin da zai riba ce a gaban sa. To ana ganin cewa wannan bai kamata ka ce riba kawai ka dora akan a gaba ba. Kuma ribar abin da ake nufi ba wai kawai riba ta kuɗi ba. Kamar mutane dan kasuwa idan ya riga ya zuba jarin sa a wani abu ai dole dama ya tsammanin zai samu riba. Da harka ta kenan, sana'a ta kenan. To amma ana amfani da kalmar jari hujja wajen nuni ga mutumin da yake son zuciya da san kai. Cewa shi duk abin da zai shi yadda abin da zai samu menawa a ciki me zan samu a ciki. To ka ji dalilin da yasa ake kallon kaɗan jari hujja saboda jari dai abin da kake ji wani kuɗi ne kake da shi wanda zaka zuba shi don ka yi sana'a kuma don ka samu ribar ka. Saboda haka idan ba zan samu riba ba ai kaga ba zan zuba jari ba. To kazalika haka har ya zamanto cewa a cikin magana ta yau da kullum ana ganin mutumin da yake ba zan yi kaza ba sai na samu kaza sai wani abu ya samu. Misali mutum zai ce yana neman a bashi wani matsayi na gwamnati ya dinga shiga da fita yana ta roƙon mutane yana ta bi yana ta roƙo a bashi. To in ka tambaye shi me yasa kake son ka yi wannan matsayin ba zai iya gaya maka cewa ina son yi wannan matsayin ne saboda in taimaka al'umma saboda in yi kaza in yi kaza a saboda ya ce a saboda ina son in warware matsaloli na. To kaga ya zama dan jari hujja. Jarinsa shine wannan roƙon da yake yi yana bi wajen jan mutane in wani ya ce ba ni kaza zan taimaka maka ba ni haka zai ta yi kai koda wajen boka ya je. Boka ya masa tsafi to shi ya zama dan jari hujja saboda ya zuba jarinsa abin da zai yi kuma hujja sai take me zai samu daga cikin abu. Saboda shi kamfan jari hujja kalma ta capitalism saboda shi capitalism ana ganin wato wata kasanta ce na neman kuɗi a nemi kuɗi ta ko ƙarara a samu. Saboda duk abin da zaka samu in dai zaka samu jari to ya zama daidai ya zama daidai wa da abin da zaka. To shi ne kuma kalmar ta rikide ta zamanto cewa yanzu ta zamanto son zuciya da san kai shi ne wato mutum ya zama dan jari hujja kawai kai kanka ka sani. To duk abin da zaka yi in dai ba zaka samu wani fita ba mafita ba kamar yadda nan arewacin Najeriya yanzu ake cewa idan babu kayan aiki gaskiya ni ba zan bi wannan ba wato idan ba zai bani kuɗi ba ko kuma ba zai gamsa min da wasu abubuwa ba ko ni ba zan bi su ba.
To professor, idan aka dubi manufar ƴan bin tsarin capitalism da kuma ma'anar koko mu ce ainihin ma'anar kalmar jar hujja ta Hausa, ana iya cewa kalmar jar hujja ta fassara ma'anar capitalism yadda ya kamata koko dai.
Yayi saboda yanzu shi Karl Marx din wanda yafi yawan abun nan kururo akan capitalism din, ai yayi amfani da kalmar capitalism ne ya nuna cewa masu neman kuɗi suna neman kuɗi ta kowace hanya kuma suna son su takura wa talakawa. Wato an samu wani rabauta tsakanin masu kuɗi marasa kuɗi da mai mutumin da yake da shi ne yake da kayan wato kamar masana'antu wanda yake kuma yana son wannan ya kafa wannan masana'antun ne don ya tace jama'a kuma aikatansa da suke wannan masana'antun aikan abautar da su a mai da su kaman bayi don a tara masa kuɗi. A wannan ya yi amfani da kalmar ba ya yi amfani da ta a wulatance akan cewa abu ne mummuna cewa mutane suna son su yi arziki ta kowace hanya. To mutanenmu masu kokari kwarai da gaske da basirar da Allah ya ba su sai suka dauki wannan ma'anar ta sidai capitalism din da Karl Marx ya amfani da ita aka mai da tijari hujja dan a nuna cewa kawai wannan tijari hujja ne mutumin ne da yake son kansa saboda ya samu riba amma bai damu da yadda ya tattaka mutane har ya samu riba ba ko yaje inda ne. To amma capitalism tana nufin wata hanya ce na kyale mutane su zuba jarinsu kuma su yi riba su. Dan kasuwa wanda yake da jarinta ya dinga zuwa Dubai ko yana zuwa China ko yana zuwa Hong Kong ko yana zuwa wurare da yawa yana soka yana zuwa yana sayarwa yana samun riba sa capitalist ne saboda kuɗi yake nema. To amma ba za ka kira shi dan jari hujja ba saboda ba ka samun riba yake nema ba kuma ba mutane yake son ya tattaka ko ya samu wannan ribar ba. Jari hujja tana nufin ka tattaka mutane ka samu abin da kake so ka samu riba.
To professor, har yanzu dai masu tambayar suna son su san ko akwai wata alaka tsakanin shugabanci da kuma shi wannan tsari na jari hujja?
Ito, idan ka dubi cewa jari hujja tana nufin in zama shugaba ta ko kaka nake son in zama saboda ni ma dai in warware wayan sabuwa. Ya zama dan jari hujja da yawa da ka ikira su shugabanni ko kuma masu matsayi iko da madafin iko da ka ikira su ɗan jari hujja. Mutum ne yake kafin ya shiga wani matsayi za ka gan shi yana da motarsa tana hayaki ko ba haka ba bashi da kaza bashi da gidan da na kirki to ya sai hau mulki ko aka bashi wani matsayi yana gamawa sai ka ganshi da motoci wajen guda goma sai ka ganshi da gida na wajen miliyan na wajen biliyan guda sai ka ga duk ƴaƴansa da suna dan mai waina primary school sai ka ga an fitar da su daga dan mai waina primary school suna Malaysia. To ai kaga ya zama dan jari hujja ina ya samu duk kudaden da yayi wannan abun ba dai albashin shi ne ya tabbatar masa haka ba saboda albashin kowa an riga an san ba inda zai kai ka da dai iya rike ka
haka.
To amma ina ka samu wannan motocin ka samu kaza to zaka ga wayan shi shugabannin suna ta kokari ne dan su samu wani matsayi dan su warware wa kansu wayan su matsaloli kamar yadda ne maka wannan bayani zaka yanzu yana da katafaren gida yana da motoci yana da suna waje yana ta yin abubuwa na kaga har madan jari hujja kenan dama ba wai shugabanci yake son ya danye taimakawa jama'a ba yana son yayi ne kawai dan ya taimakawa
yanzu kuma sai ansar tambayar su Usman Manika da mai nasara na Safuntuwa da Muhammad mai kayamiya da sauran masu sauraron mu game da kasafin kuɗi. Idan masu tambayar na saurare to ga ansar ku daga bakin masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Sama'il Ibrahim Rimayi wanda yace
bari mu fara bayani akan menene ma kasafin kuɗi. To a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama kasafin kuɗi. Gwamnati takan fitar da abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa sa'annan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashe biyu. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati, fanni da ya shafi cigaba abubuwan da za su kawo cigaba a cikin ƙasa, fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati a cikin kasafin kuɗi. Ana nufin abubuwan da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuskar kashe-kashe da kuɗi. Wato sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta cigaba za a gudanar da ita dole a kashe kuɗi a kan waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum. Wato sukan faru ne kusan kowace shekara an saba da yin su sabanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba misali al'abura da suka shafi haƙi da ma'aikata albashin su kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati kuma wannan haƙi al'amura da suka shafi ci gaban ƙasa ba su ɗayan fannin kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo ci gaba a cikin ƙasa misali kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a cikin ƙasa ko sayan wasu na'urori ko kayan aiki da za a yi amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Wato akan kira su waɗannan ci gaba domin ba lallai a ce an kashe kuɗin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. Kai idan aka yi hanyoyi. Kaga za a ɗauki shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. Ko kuma a ce an gyara filayen jirage ko kuma a ce an sai ma jiragen sama. Na gwamnati ne. Wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara da za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati waɗannan su ake kira na ci gaba.
Wataƙila za su so su san idan aka ce kuɗaɗen ayyukan yau da kullum shin daman kuɗaɗen na ƙasa ne koko ana hasashen za a same su?
Shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe abinda ake hasashen zai shigo. Da kuma abin da ake hasashen za a kashe ba wai kuɗin aka tara ƙasa tana aka ce bari a yi kasafin kuɗin ba a hasashe ne ake.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Abdalla Uba Adamu da Malam Sama'il Rimaye da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau sai wani karan.
To madalla a gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasiƙu da kuka aiko mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta fiso ne daga Sani Kusfa Zare yana cewa ban gaisuwa da fatan alheri don Allah ku mika jaje na ga iyayen ɗaliban nan ƴan mata da azzalumai ƴan ta'adda suka sace. Da fatan Allah wato ka amsa addu'ar mu ka kubutar da su kuma ka hada su da iyayensu cikin aminci amin. Ta gaba tana cewa wasika daga baba gana Alhaji Dabuwan Guru jihar Yobe tofa wannan shi yake cewa ba ta haihu a gaskiya ya kamata shugabanni su dinka tantance gaskiyar lamari kafin su sanar da shi ga al'umma. Ya Allah ka bayyanar mana da waɗannan ƴan mata. Sai kuma ta ƙarshe take cewa kafa hukumar sa ido a harkokin makiyaya da gwamnatin jihar Oyo ta yi biyo bayan koran da waɗansu jihohi suke wa makiyayan hakan ya yi daidai. Wasiƙar Abbas Baffa Celedi Bauchi kenan kaɗan daga cikin wasiƙu da kuka aiko muka samu karanta a ci gaba da rubuta sannan hankali za mu karanta yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Ga labaran amma takaitattu an samu ƙarin kamfanoni uku da suka yanke hulɗar kasuwanci da ƙungiyar ma'abuta bindigogi ta NRA a Amurka. A binciken zargin Rasha da yin katsalandan a zaben shugaban Amurka don amfanar shugaba Donald Trump wani hadimin Trump ya amsa cewa ya aikata wasu laifuka biyu. Jerin har-harin ƙunar baƙin wake da kuma samaman 'yan bindiga duk a ƙasar Afghanistan sun yi sanadin mutuwar mutane da dama kwana guda bayan da aka fara aikin shimfiɗa ɓangaren Afghanistan na bututun ƙasa da ƙasa na gas.
To madalla a gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan isha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da kuma Solomon Abu da ya kula da aikin gabatar da shirinmu da ma injiniya Malam Love da ya rika masa a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku amma kafin mu sallama baki ɗaya muna ta iyalan Alhaji Shehu Sa'id Jos murnar ɗaurin auren ƴarsa Aisha wadda aka ɗaura yau Asabar a Nasarawa Jos da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan za mu dakata. Ta mu sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya.